Hausa na muryar Amurka ke magana daga Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Fatan an nuna lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Ka sake dawowa a cikin shirin namu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rahotanni daga jihar Taraba na cewa da dukkan alamu an sace wasu ƴan biki sama da 20 a jihar Taraba, Najeriya. Lamarin da ya sa jami'an tsaro suka bazama neman su.
Bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure, daga baya sai aka samu motar su ba su nan, ba san mene abu da ya faru da su ba.
Za ku mallaka jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa a yau ake yin bikin kaddamar da wata cibiyar kasuwancin albasa a birnin Yamai, nufin karfafa hanyoyin bai wa manoma albasa da masu kasuwancin ta damar cin moriyar wannan sana'a. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya. Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China, inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faru. Tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal din yau da rana. Rana wadda ta shafe watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa, ta yi alƙawarin ba masu binciken damar yin aikin su yadda ya kamata. Ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko. Hukumar ta WHO ta ce dalilan yin wannan aiki ba wai a daura laifin annobar bane akan wani, amma don a gano yadda ta fara domin a kare a kuma yaki barkewar cutar a nan gaba. Muna neman amsa ne don kare gaba, ba wai mu kama mai laifi ba ko mu daura laifin kan mutane ba. Mike Ryan, babban jami'in hukumar ta WHO, ya bayyana haka a farkon wannan watan na Janairu. Da yau Alhamis an kashe wani mutum ɗaya a birnin Tripoli na ƙasar Lebanon a yayin wata arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma fusatattun masu zanga-zanga akan tsauraran matakan kulle na coronavirus waɗanda suka katse hanyoyin samun ababen rayuwa da kasar tattalin arzikin ƙasar. An harbe Umar Taiba, ɗan shekara 30, da harsashi a jiya da daddare, a cewar asibitin yankin da suka duba shi da majiya daga jami'an tsaro da kuma mazauna yankin. Mutane da dama sun yi tattaki a wurin jana'izarsa a yau. Waɗanda lamarin ya auku a gabansu da kuma kafafen yaɗa labaran yankin sun ce ɗan sanda sun harba harsasai da daddare, yayin da masu zanga-zanga suke ƙoƙarin kutsa kai zuwa ginin gwamnati na garin Arewaci. Mutane da dama sun jikkata. Jami'an tsaron sun harba barkono mai sa kwalla da kuma harsasan roba akan masu zanga-zangar waɗanda suke jifa da duwatsu, kamar yadda waɗanda lamarin ya faru a gabansu da 'yan sanda suka bayyana. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Rasha ta ba da umarnin shugaban 'yan adawa Alexei Navalny ya ci gaba da zama a gidan yari, wanda ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta neman a sake shi, yayin da mahukunta suke tsare da mutane da dama na kusa da shi biyo bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin jinin Kremlin da aka gudanar a biranen Rasha a makon da ya gabata. An kama Navalny ne sama da mako guda lokacin da ya dawo daga Jamus, kuma an yanke masa hukuncin kwanaki 30 a gidan yari saboda kare dokokin saki da aka gindaya masa waɗanda ya musanta ketawa. Ya shafa watanni 5 a Jamus yana murmurewa daga harin gubannan ta na kasa jijiyoyi da aka daura alhaki kan gwamnatin Rasha, amma hukumar Rasha sun musanta zargin. Shugaban 'yan adawar, wanda zai iya shafa shekaru a gidan yari, ya yi Allah wadai da tuhumar da ake masa, wacce ya ce yunkuri ne na tsorata masu adawa da hukumomin Kremlin. Sojojin Myanmar masu ƙarfin faɗa sun ki su cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka maguɗi a zaben ƙasar na shekarar 2020, yayin da ƙwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar dimokuraɗiyyar ƙasar, wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin soja shekaru 10 da suka gabata. An San Suu ta jam'iyyar National League for Democracy ta lashe zaben 8 ga watan Nuwamba daga ganumin rinjaye, amma jam'iyyar haɗin gwiwa ta sojoji ta Union Solidarity and Development Party ta yi ikrarin cewa an tafka magudi, kuma suna nuna matsalamba ga hukumomin zaben su gudanar da bincike. Sojojin waɗanda aka baiwa tabbacin kujerun majalisar dokokin kasar kashi 25 cikin 100 a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin kasar da kuma jam'iyyar USDP, waɗanda suka hada da tsoffin hafsoshin soja, sun yi ikirarin cewa sun gano kurakurai miliyan 8.6 a sunayen masu kada kuri'a a garuruwa 314, wanda hakan ya ba su damar yin magudin zaɓe. Amma sojojin da wakilansu da jam'iyyar USDP waɗanda ba su taɓuka komai ba a zaben na watan Nuwamba ba su bayar da wata takamaimiyar hujja ba na cewa an yi magudin.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko rahotanni daga jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya na cewa ga dukkan alamu wasu da ba a san ko su wane ne ba sun yi awon gaba da wasu matafiya kusan 24 a kan hanyar Takum zuwa Wukari a kudancin jihar Taraba. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz da ya aika mana da shi.
Yanzu haka dai jami'an tsaro a jihar Taraba sun ma ba zama wajen gano inda aka sulale da wasu matafiya da ake kyautata zaton cewa masu garkwara jama'a ne masu kai awon gaba da su akan hanyar Takum zuwa Bukari, wanda kawo yanzu ba ma san inda ake da su ba. Wannan lamari na ko zuwa ne yayin da jama'a ke cikin alhini na garkuwa da kuma kisan da aka yi wa shugaban karamar hukuma Ado Kula, kuma lamarin ya mata da hankulan jama'a yanzu musamman ma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Comrade Gambo Daud kusa a cibiyar kare haƙƙin ɗan adam wato Center for Human Rights Defender ya koma nuna takaicin su game da abin da ke faruwa a Taraban.
Dauke dauke mutane da da yayi shiru amma yanzu ta dawo sabuwar gal wanda kana cikin garin Dalin Goma baka tsira ba balle wanda yake kauye. Abin da muke magana banda dauke dauke da aka yi a cikin Dalin Goma da kauyukan Dalin Goma yanzu haka a cikin garin Takum tsakanin Takum da Hukari yara matasa gangariya matsaya guda 24 aka dauke su ba gaira ba dalili ba labarin su yanzu haka suna cikin daji ana kokari dai an bata dai hukumomi sun shiga daji. Fata muna kira ga shugaban hukumomin jihar Taraba ma'ana commissioner yan sanda, commissioner civil defense, commander na civil defense da sauran komandodi din su gaggauta nema yanda za su yi a fidda bayin Allah da aka dauke.
Kawai yanzu tuni jami'an tsaro suka ba zama da min ceto wanda aka yi awon gaba da su. DSP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya bayyana matakan da aka dauka.
Bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure, daga baya sai aka samu moto su ba su nan ba san mene abu da ya faru da su ba. Mu jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma sauran 'yanmu abu da yanzu muke bincike sai mun tabbatar da mene ya faru. Yanzu dai za mu ce dai mutane dai a takaice yanzu aka sun bata ba mu san inda suke bari suke ba gan su a gida ba kuma layin su baya tafiya. So sai mun tashi waɗannan bayanai mun tabbatar da lalle me ya faru kafin mu bada bayanai ma jama'a.
Matsalar garkuwa na jama'a na ku hana jama'a bacci a wasu sannan Najeriya musamman a arewacin kasar.
Matsalar tsaro kwarai da gaske Allah ya yi mutum ne shugaban kasa ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shugabancin kasar na soja ya yi shugabanci na farin fula yanzu kuma kusan shekara 8 yake daukawa. Kuma sojojin kasa na da 'yan sandan kasa na nasan mutane ne wanda suke da basira amma kuma babban matsalar da muke samu wanda suke fadan shugabannin kasa na Najeriya ba su ga Muhammadu Buhari abin da yake actually me yake faruwa a kasar nan kuma da kuma inganta jam'an tsaro kamar na 'yan sanda a sawata musu kuma a ba su kayan aiki don su ci gaba da ayyuka ba Abdulaziz.
Koma da menene fata ko shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz wanda nan gaba kaɗan sai gabata mana da rahoto na musamman kan irin kalubalen da ke gaban sabbin hafsoshin sojin Najeriya da aka nada. Yanzu mu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yau ne aka yi bikin kaddamar da wata cibiyar kasuwancin albasa a birnin Yamai ta nufin karfafa hanyoyin bai wa manoma albasa da masu kasuwancinta damar cin moriyar wannan sana'a da ta sa Nijar din ta yi fice daga kasashen waje saboda ingancin albasar da ake nomawa a karkara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun Munabar ma ya aika mana da ƙarin bayani.
Noman albasa na kan gaba a sahun ayyuka da sana'o'in da suka fi samar da kudaden shiga a kasar Niger. To amma lura da yadda abubuwan ke gudana cikin wani yanayi irin na karazube yasa shugabannin manoma da masu kasuwancin albasa kafa cibiyoyin kasuwancin albasa a wasu muhimman wurare cikin su har da birnin Yamai. Shugaban kungiyar manoman albasa ta Oro Alhaji Mustafa Kadiri shine jagaba a wannan sabuwar tafiya.
Shi wannan kwantuwar wuji ne mahada da manoma da transporter masu dauka da ƴan daku da masu saye wanda za su hidda ta suke ta wuce da masu saye wanda za su ci duka so duka sannan Yamai. Akwai wakil danta a nan wurin. Abinda muke nuni in mun ka tashi mu dibi alkiba guda mai magana guda bisa kan albasa ga abinda muke so ga farin da muke so ga kuma irin yadda muke bukata dan nan har da manyan kamfuna waɗanda adda wurin ashi albasa.
Wannan na matsayin matakin share fage a yunkurin soma sarrafa albasa zuwa wasu nau'o'in cimaka na daban.
Muna da kokarin da za a yi a maida albasa gari, a maida su shiki, a maida su confitir. Can cikin wannan da ka gani akwai hadda shakwala ta albasa, akwai wajen sarrafa albasa, akwai hadda biskit, akwai hadda koktel a romaji na albasa. Kenan mata sun yi kokari da hannu na sun kai shi, yanzu muna kokarin da aka samu a yi shi da inshi.
Ta wani bangare cibiyoyin kasuwancin albasa wani tsari ne da ke hangen takaita ko kuma kawo ƙarshen asarar da manoma albasa da masu kasuwancin ta ke tafkawa saboda yadda a can baya harkokin ke gudana a gargajiyance. In ji Alhaji Abdulkadir Isaka, shugaban cibiyar kasuwancin albasa ta birnin Yamai.
A lokacin albasa a rana mota da ta tashi ba suna iya ta da motar na 20 zuwa 25, masu zuwa Benin, masu zuwa Ghana, masu zuwa Togo, masu zuwa Abuja.
Shugaban kungiyar manoman albasa daga tarayyar Najeriya da ya jagoranci wata tawagar manoman albasa a taron kaddamar da wannan cibiya ya ce sun zo ne da wasu muhimman shawarwari.
Sunana Aliyu ne ta samu Isa Samama, shugaban kungiyar manoma masu sarrafawa da ƴan kasuwa albasa na ƙasar Najeriya gaba daya. Ni ne kuma sakataren zattawa na Najeriya na kungiyar albasa na Afrika ta tsakiya da Afrika ta yamma.
Shawaran da ma ya kawo ni nan shine babu inda za mu kara inganta wannan kasuwanci sai ta hanyar gwamnati su shigo su rage mana kudaden da muke kashewa da kuma a kara ingantawa. Kadiba, in kai noma albasa kashi 60 na albasan da kake nomawa lallacewa yake yi. Kaga kenan ana faɗa ma gwamnati tafsaman mu manoma albasa wajen ajiyar albasa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe da salamin mu na Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Encore et toujours Fanny, la femme la plus demandée vers nos temps. Écoutez.
Da rahotan mu na musamman.
amma jiya Laraba ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar kwana guda bayan da ya nada su a mukamansu wanda suka hada da General Leo Irabo babban hafsan tsaro da kuma General Ibrahim Attahir babban hafsan sojin kasa sai kuma Rear Admiral Eze Gambo dake zama babban hafsan sojin ruwa da kuma Air Vice Marshal Ayo Amao babban hafsan sojin sama wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka na nada sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar bayan ya kori hafsoshin da 'yan kasar ma suka dade suna korafi a kansu na zama wani sabon babi akan yadda ake tunkarar rashin tsaron da ke addaban Najeriya a yanzu to ko menene fatan 'yan Najeriya a yanzu
fatan mu a gare su dai don Allah su kara ganin su taimaka mana saboda tsaro yanzu hankalin mu duk a tashe yake ba ma iya bacci da ido biyu saboda rashin tsaro kama daga garkuwa da jama'a da fashi da makami muna da addu'an Allah dai ya taimake su Allah ya ba su sa'a akan waɗannan mugun mutane
sunana Abdulhamid Dahir Bomo yato lalle wa'annan sababbin shugabanni da ya zuba na hukumomin tsaro a kasar nan ba wai wasu wa'inda yake za a ce ko ba a san su bane an san su saboda sun fito a cikin wannan yanayi kuma kaman shi Ibrahim Attahiru wanda ke shine ya dauki mafafin Yusuf Tukur Buratai to ai kaga shi dama mutum ne wanda yake ya taba zama commander na wannan rundunar masu yaki da Boko Haram a can Borno kuma ya samu kalubale da yawa wanda yake kuma shi shugaban sojojin gaba ɗaya za a ce kinin sojojin wanda yake na hukumar sojoji wato Irabo chief of defense staff hukumar tsaro shugaban tsaro kai na ƙasa baki ɗaya shi ma daga hannun shi ne lokacin nan Ibrahim Attahirun ya karɓa so za a ce dukansu sun san yanayin sun san wuraren sai dai zai zama cewa ya kamata ya zama cewa sun yi karatun tanazu sun kuma yi la'akari da sun taɓa kasancewa a wancan wurare sun san menene matsalolin yanzu tunda abin ya gawo hannunsu direct wato kai tsaye ba tare da cewa wanne zai ba su oda ya ce su yi kaza ba su ne yanzu za su bayar to ya kamata a ce sun amfani da wannan daman sun yi duk abin da za su yi domin ya zama sun iya murkushe waɗannan masu harkayan baya sannan kuma ko ba komai tabbas akwai kalubale a gabansu sosai domin gaba ɗaya mutanen Najeriya da ma waɗanda ke ba Najeriya ba da kewaye sun sa ido sun kasa kunne su ji menene waɗannan za su yi musamman matsayinsu na waɗanda ke sun taɓa kasancewa kwamandoji a wannan wuraren
shi ma dai wannan tsohon soja ya bayyana da ma suka ji da wannan sauyi da aka samu a yanzu musamman ma ga al'umma arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro na masu garkuwa da kuma 'yan Boko Haram
sunana Muhammad Tukur Ahmad Jada dukkanmu musamman muna da muke yankin arewa maso gabas a wannan sauyin da aka yi ko wa'annan zaratan shugabannin hafsoshi da sauyin jako murabus da aka amince da shi mun mika godiya mu ga Allah da yadda suka gama ayyukansu lafiya wa'anda suka karbe su kuma muna mika godiyan mu muna kuma bayan su muna musu fatan alheri Allah ya sa su yi adalci a dukkan al'amuran da za su yi na riƙe amanan kasan da aka ba su su tuna ba wai kasa ne wannan suka yi ba lokaci ne na Allah ya yi musanyansa harkokin mu da mun da muke nan arewa maso gabas don haka muna bayan wayannan za mu raba matallatin mu da churches ai musu addu'o'i ai azumumuka Allah ya masu nasara Allah ya hana su jin kunya su rike amanan da mai girma shugaban kasa ya ba su babu wani kalubale fashe in za su yi sunka amma in za su yi adalci a harkokin su na gudanar da amanan kasa ba wa sojoji welfare a ba mu kara musu girma duk abin da ya kamata nasu a ba su sannan su dauki kowane muhimmancin labari ko information ya zama mai muhimmanci a gurin su insha Allah ban samani akwai wata kalubale wanda har zai fi karfin su ba
to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su DCP Usman Madu Masube wanda ma tsohon mataimakin commissioner ɗin sanda ne a Najeriya na gani waɗanda ma aka sauke sun yi rawar gani
a hafsoshin sojojin da aka sauke nan ya kai a jinjina musu sun yi iya kokari abinda suka yi kuma an samu galaba akan 'yan ta'addan nan Kaduba shekarun da ya wuce nan Boko Haram sun zo sun mamaye Borno, Yobe, Adamawa. Amma da ikon Allah da kwazonsu da korewansu sun nuna sun zo suka kwace wayannan local governments da states da aka karba din nan. Wato shi Buhari, President Buhari da kake ganin nan ba wai bai san wani abu bane, ya san duk abin da yake yi. Mutane ne kawai sun fito suna masa su yi wannan. Amma komai mutane su tuna akwai lokaci fa. Idan lokacin nan yayi ko Buhari ya sauke su ko bai sauke su ba za su sauka. So saboda haka waɗanda za su kama ludayin waɗanda aka so suka saukan nan da farko za su yi zafi-zafi, amma su kuma fa idan ya kai inda ta kai dole dakatawa za su yi. Ai tare suke yin meeting nasu, tare suke kawo shawarwarin nasu yadda za su je su yi operation nasu, su yi defeating din wannan Boko Haram da ko ƴan ta'addan. Tare suke yi da su burutai din da su Chibok Air Staff, duk tare suke yi. To su din ne a cikin su ne wanda za a ɗauko anada su zama su Chibok service chiefs din. To saboda haka ba wani canji a ciki yayi. So fatan mu dai kawai mu yi ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo karshen wannan ƴan ta'addan.
Yayin da wasu ke murna na sauyin da aka samu, Malam Ahmad Ahmad na ganin dole su ma gwamnatocin jihohi su dauki mataki na bada umarnin ado musamman ma kan waɗannan matsalolin tsaro.
Sunana Ahmad Ahmad, gaskiya mun ji daɗi kam, to amma har yanzu da saurare na ka ba. Sabida gwamnatocin mu na Arewa in ba dai suna da wani interest akan abin da yake faruwa a Arewa, ya kamata su ba mu umarni mu koma filin iji ko kai dai ko masallatai mu je mu yi addu'a ko kwana bakwai ko mafi haka. Addu'a dai Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da tsadar rayuwa da irin matsalolin da muke fama da shi a Arewa. Su ba mu umarni su fito, mu fito mu je iji mu yi addu'oi, sannan masu hannun mu da shuni kuma su ki nauyin abun sadaka. In mun yi haka kwana bakwai na san da izinin Allah za mu samu abubuwan nan su daidaita.
Koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, kamar kullum ni ne naku Abdulrahman Muhammad daga birnin Bauchi Yakubu ke shiryawa da kuma kawo muku takaitattun labaran wasanni da ke zo muku daga sashen Hausa gidan rediyon Murar Amurka a kowace rana Alhamis da dare. Shirin namu a yau hirarraki guda biyu ne da suka hada da tsokaci kan yadda ake ganin tafiyar harkar kwallon kafa rukunin kwararru da ake bugawa a tsakanin club a kowane mako. Sai kuma wani namijin kokari da wani mai son yan jarida a garin Bauchi ya ziyarci sakatariyar yan jaridar na jihar Bauchi, ya yi alwashin gina musu wajen wasan kwallon raga na badminton. Da farko ga Muhammad Al-Amin da bayani yadda yake ganin tafiyar kwallon kafa na league a Najeriya.
Gaskiya ba abu ne da za a iya cewa za ma iya wani bayani a kai ba, saboda abu ne da babu haske a cikinsa, babu ba ma san ina aka dosa ba. Ana dai buga wasannin, gaskiya ana zuwa ana buga wasanni kuma ana samun sakamako, amma dai ka san ai buga wasa ba tare da yan kallo ba ba shi da wani armashi. Ko su a kasashen Turai abin da suka yi sun yi tsari ne na yadda kuna cikin filin kuna jin hayaniyar mutane ko da babu mutane. To kaga mu kuma ci gaban bai zo har nan yadda za a iya yi ba, saboda haka abu ne dai da za a ce kawai ana yin sa bayana, saboda dai kar a ce ba a yi ba. Amma babu wani abu da za a iya cewa na ci gaba da za a iya cewa ya dawo, kamar abin yana ƙara komawa baya ne.
Yaya kake ganin ci gaba da club za su samu?
Ai maganin ci gaba kan ma ba a duk da cewa dama yawanci kungiyoyin ba sun dogara daga abin da ake karba a ga masu shiga kallo bane, yawanci daga gwamnatoci ne, sai kuma wasu masu hali ko kamfanoni da suka dauki nauyin su.
Yanzu kuma sai batun samar da wajen wasan motsa jiki wa yan jarida da wani mai harkar ba da taimako a fannin harkokin wasanni a jihar Bauchi, Dr. Babu Liman, ya shaida mini dalilansa na samar da
wannan wuri wa yan jarida.
Eh wato in ka duba sai ka ga yan jarida sukan tashi tun safe zuwa dare suna ayyuka na wayar da kai al'umma kuma ya dace a ce sun samu wani lokaci da su motsa jikin su saboda motsa jiki yana ƙara lafiya. Shi yasa da wannan kungiya na yan jarida na ƙasar Rashin Jihar Bauchi suka kawo mun ziyara a wajen wasanni na sai na ga cewa ya dace su samu ɗaya daga cikin irin wannan wajen wasannin annan sakatariyan wato Nigerian Union of Journalists dan su zama to suna motsa jikin su
lokacin ne za ka samu musu
eh fili ne na badminton ban san yanda zan faɗe shi da Hausa ba yawa to badminton ne kwallon raga wanda ake bugawa din nan wanda shine koda ka kai shekara 50 60 zaka iya yi wanda ba zai wahalar da kai ba kuma mutum zai iya samun lafiya to wannan ne da mu gina musu Allah ya da
kuma Isa Garba Gadau shine sakataren kungiyar yan jarida Jihar Bauchi ya ba da wannan karanci da aka yi wa kungiyar
a matsayin kungiyar yan jarida Rashin Jihar Bauchi mun yi farin ciki kwarai da wannan hoɓɓasa da shi wannan bawan Allah ya yi
wani kira yake da shi wasu yan jarida sun tabbatar da sun yi amfani da wannan abu domin saboda ya zamanto ya yi karko
eh to wannan abu ne wanda zai taimake mu gaba daya ta fannin lafiya saboda haka ina kira ga membobin kungiyar mu su yi amfani da wannan abun yadda ya dace kar wani ya zo ya ce zai gadara saboda ba kudin sa aka ce da aka yi ba wani mutum ne so sa gumin sa ya zo yi a ce za a yi wasa a lalata wannan abun in aka lalata wannan abun kamar an yi mana asara ne
Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO sun kammala makonni biyu a killace yau Alhamis a garin Wuhan na China inda za su fara gudanar da bincike kan asalin yadda annobar COVID-19 ta faru. Tawagar ta kasa da kasa ta hau motar bas bayan sun fito daga otal din yau da rana. Rana wadda ta shafe watanni tana watsi da kiraye-kiraye na yin bincike na kasa da kasa ta yi alƙawarin ba masu binciken damar yin aikin su yadda ya kamata. Ana sa ran tawagar za ta shafa kusan makonni biyu tana yi wa mutane tambayoyi daga cibiyoyin bincike da asibitoci da kuma kasuwar da aka fara samun wanda ya kamu na farko. A yau Alhamis an kashe wani mutum ɗaya a birnin Tripoli na ƙasar Lebanon a yayin wata arangama tsakanin jami'an tsaro da kuma fusatattun masu zanga-zanga akan tsauraran matakan kulle na coronavirus waɗanda suka katse hanyoyin samun ababen rayuwa da kasar tattalin arzikin ƙasar. An harbe Umar Taiba ɗan shekara 30 da harsashi a jiya da daddare a cewar asibitin yankin da suka duba shi. Wata kota a Rasha ta ba da umarnin shugaban 'yan adawa Alexei Navalny ya ci gaba da zama a gidan yari wanda ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta neman a sake shi yayin da mahukunta suke tsare da mutane da dama na kusa da shi biyo bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin jinin Kremlin da aka gudanar a biranen Rasha a makon da ya gabata. An kama Navalny ne sama da mako guda lokacin da ya dawo daga Jamus kuma an yanke masa hukuncin kwanaki 30 a gidan yari saboda kare dokokin saki da aka gindaya masa waɗanda ya musanta ketawa. Sojojin Myanmar masu ƙarfin faɗa sun ki su cire batun yiwuwar yin juyin mulki kan ikirarin da suke na cewa an tafka maguɗi a zaben ƙasar na shekarar 2020 yayin da ƙwararru suke yin gargaɗin cewa takaddamar za ta iya haifar da rikicin siyasa ga jaririyar demokuraɗiyyar ƙasar wacce ta farfaɗo daga mummunan mulkin soja shekaru 10 da suka gabata.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ta a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatarwa da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Chari ke cewa ku huta gajiya ma assalam.